This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Alhamis 2 ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe ƴan Boko Haram guda 100 tare da tsayar da mutane kimanin guda 900. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar sakataren tsaron ƙasa Ash Carter ya faɗi cewa dakarun Amurka na musamman za su iya isa Iraki a cikin 'yan makonni. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya suna kan muƙabalar ko za su amince da buƙatar Prime Minister David Cameron ko a'a game da zama daga cikin masu yaƙi da ƙungiyar ISIS ta sama.
A shirin namu na yanzu, za ku ji abin da wani na kusa da tsohon gwamnan jihar Sokoto, Alhaji Aqibu Dalhat, ya ce game da tuhumar da hukumar AFCC ke yi wa Alhaji Attahir Bafarawa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnan jihar Kaduna ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2016. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin duba ido da kuma yin aikin sa kyauta ga malamai wadda ƙungiyar malaman ta jihar Barna ke yi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai gabata, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun bindige ko kuma sun kashe ƴan Boko Haram guda 100 tare da tsayar da mutane kimanin guda 900 da su ƴan ta'addar masu mazauni a Najeriya suka yi garkuwa da su. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce sojojin nasu sun bibbindige 'yan bindigar ko 'yan ta'addar da suka yi garkuwa da mutanen, suka kuma kama wasu daga ciki, suka kwace guda 900 suka tserar da su a makon da ya gabata a tsakanin kan iyakar Kamaru da Najeriya. Sai dai har yanzu ba wani kwakwaran tabbacin wannan ikirari nasu. Hukumomin ƙasar ta Kamaru na zargin 'yan Boko Haram da kai harin da ya halaka jama'a arewacin ƙasar a makon da ya shuɗe. 'Yan ƙunar baƙin wake ne suka tada kansu a wani gari Waza kuma a kusa da iyakar Najeriya da Kamaru, inda Kamarun ta daɗe tana ta fama da yaƙi da 'yan Boko Haram tun daga shekarar 2013. 'Yan Boko Haram dai ya zuwa yanzu sun hallaka mutane sama da guda 10,000 a jihohin Musulmi, musamman guda kamar 6 a arewacin Najeriya, ciki har da Maiduguri, wato Borno.
A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar sakataren tsaron Amurka Ash Carter cewa dakarun Amurka na musamman na isa, wato za su iya isa ƙasar nan da 'yan makonni. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya yaba wa dakarunsa tare da cewa duk da Iraki na maraba da taimakon ƙasashen duniya, to amma ba ta buƙatar irin waɗannan dakarun, musamman a yanzu haka a doron ƙasarsu. Ya ƙara da cewa idan ma za a yi haka, to dole ne sai an nemi haɗin kai da izinin gwamnatin bisa amincewar nata dakarun don yin aiki tare. Kerry ya marawa bayanin Al-Abadi baya bisa cewa haƙiƙa ba a nemi cikakken izinin Iraki ba, amma ya nuna cewa ba a yayata isar sojojin ba ne saboda hikimar aiwatar da tsaro bisa ƙoƙarin daƙile ta'addancin ƙungiyar ISIS don ka a kai ga lokacin da za su kai ga ƙwace shugabancin ƙasashen Iraki da Siriya.
Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Yan majalisar dokokin Birtaniya suna kan muƙabalar ko za su amince da buƙatar Prime Minister ƙasar David Cameron ko a'a game da buƙatar da ya nema na sa ƙasarsu a cikin masu kai hari ta sama akan mayakan ta'addar ISIS. Cameron dai ya bayyana a gaban majalisar yana mai neman wannan bukatar da cewa wani yunkuri ne na tsarin da aka yi don murkushe ƴan ta'addar a duniya, amma dan jam'iyyar adawa Jeremy Corbyn ya toki wannan lamiri na Prime Minister, inda shi kuma Mr. Cameron ya bayyana cewa ba kowa bane Corbyn da tawagar safaci masu tausayawa dandazon ƴan ta'addar, sai dai kusan Prime Minister ya kasa jan hankalin kowane dan majalisa don amincewa da bukatar tasa. Wani binciken kididdiga da aka yi ya nuna cewa a ra'ayin jama'a da aka ji ƴan Burtaniya game da goyon bayan ayyukan sojojin ƙasar Burtaniya a Syria ya ragu sosai tun daga Satumbar shekarar 2014 da ta wuce.
A yau Laraba, ƙasar Pakistan ta rataye mutane hudu bisa alaka da harin ƴan Taliban a wata makaranta da sojojin ƙasar ke tafiyar da wato ke tafiyarwa a garin Peshawar a bara. Lokacin da har yara wato lokacin da har ƴan ta'adda suka hallaka yara ɗalibai guda 134 da kashe ma'aikatan makarantar guda 16. Sojojin sun bayyana cewa an yanke wa mutanen hukunci da kuma kashe su tare da wasu mutane guda 2 da aka samu da laifin taimakawa ƴan bindigar da suka buɗewa ɗaliban wuta. Shedu sun bayyana yadda ƴan bindiga suka buɗe wa yaran wuta a lokacin da suke taron haɗuwar safe a makarantar a ɗakin da suke taruwa. Daga baya kuma suka dinga bi aji-aji suna bindige duk ɗaliban da suka gani. Sojojin dai a lokacin sun kashe duk ƴan bindigar da suka yi wannan aika-aikar har su 4 a ranar bayan fafatawar sa'o'i 4 tsakaninsu ana musayar wuta. ƴan Taliban dai sun ce sun kai wannan harin ne na ɗaukar fansa ga ƙasar game da sanya sojojin ta farautarsu. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya yi magana kan janye dakatar da hukuncin kisan da ƙasar ta yi wanda yake tun shekarar 2008 kuma zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan mutane.
Matashin nan shugaban kamfanin fitaccen shafin abotan nan na Facebook wato Mark Zuckerberg tare da matarsa Priscilla Chan sun gabatar da ƴarsu da suka haifa ga duniya tare da sadaukar da dala miliyan 45 da domin tallafawa rayuwar jama'a a fadin duniya musamman na wannan zamanin da aka haifi ƴar da kuma masu biyo bayanta. A wata wasiƙa da suka gabatar, Mark da Chan sun yi alƙawarin sadaukar da kashi 99 daga cikin 100 na dukiyar da suka mallaka daga kasansu na kamfanin Facebook tsawon rayuwarsu. Sun ce za su ɗauki lokacinsu wajen kasafta gudunmawa da suka ɗauki alƙawarin sadaukarwa duniya. Kamfanin ya rubuta wa hukumar saye da sayar da hannayen jarin Amurka cewa za su dinga sayarwa tare da sadaukar da kaso kamar sama da kaso 3 daga cikin dukiyar tasu, inda za su kasafta ta tsawon kamar shekara 3. Biliyan 1 suke sa ran za su dinga kasaftawa a cikin shekarun. An dai kafa kamfanin na Facebook ne a shekarar 2014 wanda ko a bara an rawaito cewa ya yi nasarar tara kuɗin shiga da ya kai dala biliyan 4.5. Kamfanin ya ce yana da masu shafuka a kan shafin nasu sama da mutane biliyan 1 a duniya, sannan kuma kaso 80 daga cikin mutanen da suke kan wannan shafi suna wajen Amurka da Canada ne, wato suna cikin duniya a ko'ina.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken masu sama da fadi da dukiyar Najeriya ta jama'a da ake kira EFCC na ci gaba da kame da tuhumar wasu makarban gwamnatin da ta shuɗe. A jiya ne hukumar ta kama tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahir Bafarawa. Hakan ya sa na tattaɓi wani na kusa da shi Alhaji Aqiba Dalhatu a kan ko me zai ce bisa ga tuhumar da ake wa tsohon gwamnan, sai ya ce.
Kamar yadda kika faɗa tuhuma ne, shi ma kusan tsiran da ya yi daga baya ya faɗa cewa kawai saboda hulɗar shi ne da sambu da suki, kuma wannan abun haka ne. Amma ainihin su FCC sun je gidansa kwanakin baya satin da ya wuce suna neman shi bayan sun san cewa baya ƙasan. Amma duk da haka lauyan shi ya rubuta musu cewa zai dawo ranar 29 ga watan Lahadi, kuma idan ya dawo yana jiran su aiko mishi wani invitation zai zo da kanshi. Amma kuma kamar yadda alƙawari din ya dawo ranar Lahadi, Litinin duka yana gidan shi ran talata da safe yana jira su aiko mishi invitation, duk da cewa kuma an koma rubuta musu takarda cewa gashi ya dawo, amma duk da haka ba su aiko mai invitation ba, dai ya ga cewa ya dace ya je da kanshi ya je ya gansu. To bayan ya je din da kanshi suka masa tambayoyi kusan dai sun gano cewa duk abin da ake zargi dai batun cewa gashi wani kungila wani harkan makamai da sauransu baya ciki, amma duk da haka dai suka ce za su ci gaba da rike shi sai sun kawo samba da suki a nan ofishinsu na EFCC tukuna. Za su hada su akwai tambayoyin da suke son su mishi a gaban shi, sannan in za su ba da shi beli su ba da shi beli, amma ainihin shigar shi a wajen ya nuna musu cewa shi ba da abin da zai gaya musu, saboda duk account da kuma transfer kuɗaɗe da aka yi da sauransu babu inda aka nuna sunansa, kuma babu inda yake da wani director cikin wani company wanda aka sa kuɗaɗen ainihin wannan mutum harkan makamai.
To ya zuwa yanzu an ba da belin shi ya koma gida?
Har yanzu ba a ba da belin shi ba, suna jira ne a game da suka alkawari cewa yau za a kawo samba da suke daga wurin jami'an tsaro zuwa wurin ma'aikatan EFCC. To kamar yadda su suka faɗa cewa wai sai sun kawo samba sannan a zama ai zancen belinsa.
In na fahimce ka, wato duk wani mai hudda da shi samba da suke yana iya fadawa hannun hukuma kenan a tuhume shi?
Ga dukkan alamu duk mai hulɗa da shi zai iya fada cikin wannan matsala, saboda yanzu haka ma a duk kwanakin nan da ake tsaro da sambo akwai mutane da dama da ake ba a bari ko su shiga, ko ana kula da cewa waye shiga gidansa waye fita, so har ma ana virgita mutane da tsorata jama'a akan zuwa gidan shi. Mafi yawancin jama'a da suke hulɗa da shi ma ba sa zuwa, saboda in ka je ka fito abin da zai koma wa kana baya sai ga an gayyace ka ko a EFCC ko a hukumar tsaro a cikin hulɗan ka da shi, ko kuma ya dangantaka ta kai da shi.
Alhaji Aqiba Dalhatu kenan, wani na kusa da tsohon gwamnan jihar Sokoto. A yanda ya rage ɗan makonni a shiga sabuwar shekarar 2016, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya gabatar da kasafin kuɗi da suka kai naira miliyan 170 da ƴan kai. Isa Lawal Ikara ya tattauna da gwamnan bayan wani taron manema labarai da aka yi a jihar.
Dake ƙarin haske game da kasafin gwamnatin shi na farko jim kaɗan bayan kai kasafin ga majalisar dokokin jihar Kaduna, Malam Nasir El-Rufa'i ya ce kashi 64 na kasafin an tura su ne wajen manyan ayyukan more rayuwa ga 'yan jihar, yayin da ɓangaren ayyukan yau da kullum ya samu kashi 36 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar 2016.
Mun zo majalisa mun kawo kasafin kuɗi na shekara mai zuwa, muna fata za mu samu kashe kuɗi naira biliyan 171 da 'yan kai. Cikin wannan naira 171 biliyan naira 171 za mu kashe fiye da naira biliyan 109 akan ayyuka kamar hanyoyi da ruwan zaria da sa fitillu a Kaduna da hanyoyi da za su hada gari. Za mu ba yaranmu da suke makarantun primary abinci daya a rana da sauran ayyuka irin wannan.
To kuwa ina gwamnatin jihar Kaduna za ta kwakulo kuɗaɗen da za ta yi amfani da su a kasafin kuɗin shekarar 2016 tunda an wayi gari farashin mai yayo kas a kasuwar duniya?
Yadda dai kuɗin mai yake faɗi, dole ne sai mun duba cikinmu mun tabbatar kowa na biyan harajin da ya kamata. Saboda haka za mu gyara aikin haraji a wannan jiha, kuma za mu tabbatar da cewa duk wanda ya kamata ya biya haraji ko na gida ne ko na wurin aiki da sauransu an karɓa, domin da wannan kuɗin ne za a gyara jihar yadda kowa zai samu amfaninta. Za mu kawo sabon doka ga majalisa su duba yadda za a gyara Board of Internal Revenue, a ƙarfafa ta a ƙara ma ma'aikatan albashi domin su yi aikinsu tsakani da Allah.
To sai dai fa a daidai lokacin da gwamnan jihar Kaduna ke gabatar da wannan kasafi, wasu al'umma daga yankin Zaria zanga-zangar nuna damuwa suka yi game da shirin gwamnatin jihar Kaduna na rushe wasu gidaje da suka shafe su. Masu zanga-zangar da suka hada da mata, matasa, yara da masu gida sun yo cincirindo ne zuwa cibiyar 'yan jaridu ta jihar Kaduna, inda suka yi wa manema labaru ƙarin haske game da abin da ke damunsu.
Sunana Umar Aliyu. Gidajenmu ne ake son a rusa gaba ɗaya, kuma aka rusa gidajenmu tamkar an rusa mu ne. Wannan abu za mu yadda da shi ba, saboda zalunci ne za a yi mana. Akwai gidaje da suke gunnan sama da shekara 20 kafin a gina library da fire service, kuma ana maganar mutane al'umma sama da 300,000 a wajen da suke rayuwa a wannan gunan. Al'umma ne guda, community ne guda, kuma abu mamaki wai an ce wai wai yanda muka ji wai wurin wasan yara za a yi. To yaran da basu koshi ba, basu zuwa makaranta sun da su yi wasa.
Ni ce Maimuna Musa mai Kosai, korafinmu guda ɗaya mun zo gurin gwamna ne taimaka mana a bisa ka kan wannan filaye da gidaje da za a karbe mana. Muna da marayu maraicin ne ka mu gurin nan abinda za mu ci ba babu da shi. Tsohuwa ce ni sai na fita na nemo abinda zan bar marayin na abinci. Yanzu ko an tashi mu gidan da za mu zauna haya ba babu da shi. Ba na jin daɗi wata ran sai na huta so uku so hudu inda zan je gurin da zan toya kosai nake toyawa. Sannan samu abinda zan bar marayu ba kuma ni kadai ba kaman mu haka ba za mu ke kuma masu marayu. Ido ba Allah ya bada adalci da muka tare da kiran nan ko sai ba mu sa ba. Wata ran garin rogo ma muke jika mu sha mu kwanta. Yanzu an tashi mu ina za mu koma.
Sai dai fa mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan ya ce dukkanin masu wannan korafi fa ba su da takardar mallakar filayen. Kuma gwamnatin ba tana wannan bane domin cin fuskar su.
Abinda gwamnati take shine maido da kaddaroni ne da kuma filaye na gwamnati wanda wasu mutane suka ci mata iyaka. Na biyu kuma shine duk wayannan mutanen da suke magana babu mutum daya wanda zai fito maka da takardar mallakan fili wanda ake kira certificate of occupancy. Ita gwamnati fa ba wai tana wannan aikin domin ta kuntatawa mutane ne ba. Gwamnati tana son ta maido da martaban al'umma ne a kuma dawo kan tsari.
Isa Lord Ikara Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe da Isa Lawal Ikara. Kungiyar malamai da ke jihar Borno sun soma aikin duba ido kyauta ga malaman da suka samu matsalar ido. A yanzu haka dai wannan kungiyar ta zabo malamai da ke da matsalar ido sama da 200 inda suka samar ma wasu daga cikin su gilasan karatu suka kuma dauki nauyin wasu dan a yi masa aikin ido. Haruna Dauda ya hada mana rahoto.
Malamai da dama dai kan fuskanci matsalolin idanu musamman ma waɗanda ke ci gaba da amfani da alli wanda mafi yawa kan shafi idanunsu. Kwamare Blama Bisire shine shugaban wannan kungiya na malaman makarantun primary.
Mun gani a yawa malaman mu akwai wayanda suke matsaloli na idanuwansu. Shine muka tara malamai kaman 400 aka duba su aka tabbatar cewa akwai wasu wayanda suke bukatan madubi akwai kuma wayanda suke bukatan aiki. To alhamdulillah mun gabatar da madubai kaman 140 wa malaman da suke bukatan madubai kuma akwai malaman da aka duba aka tabbatar cewa sai an yi musu aiki guda 14 shi ma union ta biya musu za a yi musu aikin guda 14 duka kuma baicin wannan abubuwa ne muke mun taimakawa
da ku ci gaba da duba waɗannan malamai ne game da idanunsu ko kuwa daga waɗannan shikenan
za mu ci gaba
kamar wani hanya muka yi kuka zabo waɗannan malamai da aka yi wa aiki na idanu
mun aika wa kowane makarantu takardun mu wanda muka ce duk malamin da yake ganin yana da dan matsala a idonsa ya kawo.
Kamar wannan madubai da kuka ba su na ido kyauta ne ko sun nan ba da wani abu?
Ba ko sisin da suka bar kyauta ne muka ba su wannan madu.
Kai wannan batu na karin albashin mafi karanci wato na 18,000 wanda ake ta rigingimo a kai. Har yanzu ba so mu biyan wannan karin albashi ba wasu kananan hukumomi.
Gaskiya malamai sun gaji ba maganan da bamu gaya musu ba amma zan sake kira su yi hakuri. Wannan abun ba wai abu ne wanda akwai ne tukun muka kasa kwato musu ba. Mun gani mun zan da gwamnati a wasu lokacin ma za a ce to ga kason local government kaza ku union idan ku gani idan har za ku iya ku biya ku kasafta ku gani so mun kai har ga wannan halin so sabili da haka su yi mana hakuri yanzu sabon matakin da muka dauka wayanda muka sa membobin house assembly da chairmomin su kungiyoyin mu can a kasa gaba daya ina ganin za mu samu maslaha akan wannan abu
to ko me waɗannan malamai da aka samu maglashin karatun ke cewa
Zanna Umara Hassan daga Europat Sim Primary School ina koyarwa yanzu shekara 34
gashi kuma ka samu kamar matsala na ido ne koya
na samu matsalan idon a cikin koyarwan saboda kuran chalk da muke rashin blackboard mai kyau shine coming affection
usaina SSF daga Krika Sama Primary School
to tun yaushe kika fara samun wannan matsala na ido
okay tun lokacin wanda na fara koyarwa shine na samu problem ne ciwo ido shine kwanaki ba na rona jance su kutumake mutane shine muka je so yau wannan nazo azan bana ice glass din shine na so yi muku godiya gode muku alhamdulillah
an auna miki kafin a baki kamar
ya auna mi doctor biyu ne masu kai check ina
kamar kin shekara nawa kina koyarwa
na fara koyarwa 95
wasu malaman primary kenan da suka shafe shekaru suna koyarwa kuma suka samu matsalan idanu ke nuna godiyar su game da wannan taimako da kungiyar malaman ya yi musu Haruna Dauda Bihu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
idan ba musanci ne ta bamu tsafe shiki tsaftar gidaje
a gaishe da Haruna Dauda Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 10:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Yau shirin zai ci gaba ne da hirar da yake yi da Halima Lawal ɗan birnin Zaria a jihar Kaduna Najeriya. Wanda kuma wannan shine cikamakin shirin gaba ɗayan sa. Kuma zamu tashi ne inda Haliman ke muna bayanin sauki ko akasin haka game da karatu a nan Amurka.
Lalle akwai saukin karatu nan saboda akwai ayyukan da zaka yi ka samu kuɗi.
Gaskiya akwai.
To Halima mu hito daga cikin makaranta mu hito mu zo cikin waje cikin al'umma. Ya rayuwan al'umma take kika samu a nan Amerika idan ke kwatanta shi da rayuwan al'umma a gida Najeriya inda kika baro?
Gaskiya akwai bambanci sosai saboda yanda abubuwa suke a nan ba za ka iya dukan ɗanka ba. Akwai masu dukan ƴaƴansu amma idan ka duki ƴaƴanka ɗanka zai iya kira maka social services a zo a ɗauke shi daga wurinka.
So in yaro ya laihi nan kawai sai dai ka kalle shi kawai ka ce madalla ka ƙara ma yin haka nan.
A'a za ka iya ba shi time out inda za ka ce miki zai zauna a kwana minti 5 ya tunanin abin da ya yi ko kuma ka ce mishi ya tafi ɗakin shi ko kuma in yana da kayan wasa za ka iya ƙwace kayan wasan.
Don bai da kayan wasa ba?
Amma ba a san duka. Amma dai akwai masu dukan ƴaƴansu duk da haka.
In yayi ma al'umma laihi ina nuni ko yayi laihin da ya kamata a ce hukuma ta hukunta shi to wa zai hukunta shi? Kai za ka hukunta?
A'a hukuma take hukunta shi.
To kenan ashe ba su bari kai ka hukunta shi saboda kai yayi laihin da za a hukunta shin?
Gaskiya ne kuma. Yasa tarbiya a nan sai a hankali saboda idan mutum bai da ƙarfin zuciya in har ya bar tsoro ya shiga ran shi to za ka iya barin ɗanka ya sangarce. Saboda ƴaƴa da yawa suna ce ma iyayensa idan ka taɓa ni zan kira social services. Wasu sai su ce bari in na gama dukanka sai ka je ka kira su, wasu kuma sai ba za su duki ɗansu ba.
To bacin
ba. Saboda haka akwai bambanci da tarbiyya. ƴaƴa a nan suna damuwa kamar
zama masu cin gashin kansu.
Fiye da yanda ake yi a Najeriya.
To kamar yaya?
Saboda ƴaƴansu, saboda ainihin addininsu. Ba musulunci ba ne, saboda haka ina ganin kaman musulunci na hana wasu abubuwa da yawa, amma a nan ba haka ba ne, saboda yanayin kayansu daban, yanayin tarbiyya daban, yanayin kuma rayuwansu daban.
Kina nuni nan ya tarbiyyansu akwai rauni koko ya fi kyawo koko ya fi sauki?
Akwai rauni ba, saboda babu hanya ɗaya da za ka iya tarbiyyantar da yaro ba hanya ɗaya ba ne, amma kuma akwai bambanci sosai. Kamar a nan malami ba zai iya dukan yaro a makaranta ba.
To in yalahi sai a yi mashi yaya?
Sai a kira iyayen shi.
To su ya iyayen an ce ba su damar su buge shi? To su me za su zo su yi? Tunda ba su iya hukunta
shi. Kuma magana shi kenan. Wani sa'in kuma za a iya ba su akwai abin da ake kira in sun yi laifi sai a fice musu bayan makaranta ya ƙare. Dole su zauna daga baya su ƙara karatu, amma kuma malami ba zai iya dukan yaro a makaranta ba. Ba za ka iya taɓa ɗan kowa ba, ba za ka iya zagin ɗan kowa ba. Idan ka zagi yaro to zai je kira iyayen shi, kuma kafin ka sani zai ƙarke a kan labarai, saboda akwai bambanci sosai.
Bacin tarbiyyantar da yara to zamantakewa tsakanin mutane da mutane su kuma ya yake ko kuma ya kike ganin shi?
Ganin kamar akwai zaman lafiya sosai. Mutane kowa na ta kan shi, ba kamar Najeriya ba ne inda in kana da makwabcinka kun san kowa, kun san gidaje da yawa a layinku, amma nan ba haka ba ne. Nan kowa na ta kan shi, mutane da yawa ba su san makwabtansu ba, wasu kuma sun san su. Amma ina ganin kamar a Najeriya duk wanda yake zama da makwabcin shi a least kun gaisa lokaci ɗaya ko kuma kun taɓa magana ko wani abu, amma a nan ba haka ba ne. Sai kai shekara ɗaya kana zama a wuri baka taɓa ce ma makwabcinka ina wuni ba.
To Halima za ta koma gida ne in ta gama digiri na biyu koko za ta ci gaba da digiri na uku ne?
Zan koma gida insha Allah.
Na gama digiri na biyu kenan.
Insha Allah.
To na labarin mai gida shi kuwa?
Wannan yana hannun Allah.
Oh, babu shi yanzu kenan.
Babu. Aure kuma na Allah ne. To wannan yana hannun Allah.
To me Halima ke son ta ga masu aure game da zaman Amerika wanda ban tambaye ta ba?
Kawai duk wanda zai zo ya zo a shirye. Sannan kuma duk abin da mutum ke son yayi ya san cewa idan ya sa ma zuciyar shi ne tawakkali ga Ubangijin shi komai na duniya mai yiwuwa ne.
A nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin bakon tamu Halima Lawal da ke zaune a nan Amurka, sai Caleb Gettacho wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a tarbe mu a wani sabon shiri domin dinmu da wani sabon bako.
A gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar ta farko ta fito ne daga Sanin Shaga Kofar Kaura Katsina, wanda ya ce kama tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro kana samba da suki da hukumar DSS ta yi. Allah ya sa ya zama darasi ga sauran al'umma. Hakika rahoton da ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International ta fitar akan yadda cin hanci da rashawa yake ƙaruwa a nahiyar Afirka. A gaskiya wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda akasarin hukumomin ƙasashen nahiyar Afirka suke halin ko'in kula da matsalar cin hanci da rashawar. Allah da ya kyauta. Sako daga Bello Ishaku, Birin Fulani, jihar Gombe. Muna kira ga gwamnatin jihar Taraba da ta sasanta da ma'aikatan shari'ar jihar ta domin su koma aiki baki daya. Sako daga Muhammad Mai Kamiya, Oji Kwatas, Gombe. Shugaban Muhammadu Buhari, ka ci gaba da kamawa da hukunta dukkan wani maras imanin da aka hada kai da shi wajen sayan makaman da ba su ba labarin su. Mutalaka muna tare da kai. Sako daga Aliyu Usman, Takalafiya, Birnin Kebbi.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
To kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe 'yan Boko Haram guda 100 tare da tserar da mutane kimanin guda 900 da 'yan ta'addar masu mazauni a Najeriya suka yi garkuwa da su. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin nasu sun bibbindige 'yan ta'addar da suka kuma saki mutanen da suka kama guda 900 ko fiye da haka, inda suka tabbatar da wannan labari akan iyakar Kamaru da Najeriya, sai dai ba wani kokarin tabbacin wannan ikirari nasu. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bayar da cewa dakarun Amurka na musamman za su iya isa ƙasar ta Iraki a 'yan makonnin nan. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana yabawa dakarun ƙasarsa tare da cewa duk da Iraki na buƙatar taimakon ƙasashen duniya, to amma ba ta buƙatar irin waɗannan dakarun musamman ba tare da izinin gwamnatin ba ko kuma haɗin kansu. 'Yan majalisar dokokin Burtaniya suna kan mukabalar ko za su amince da buƙatar Prime Minister ƙasar David Cameron ko a'a game da buƙatar da ya yi na cewa yana son 'yan ƙasarsa ko sojojin ƙasar su zama masu kai hari ta sama akan 'yan ta'addar ISIS. Cameron dai, wanda ya bayyana a gaban majalisar, yana mai neman wannan buƙatar da cewa wani yunkuri ne na tsarin da ake so a yi don a murƙushe 'yan ta'addar a faɗin duniya. Amma ɗan jam'iyyar adawa Jeremy Corbyn ya soki wannan lamiri na Prime Minister ta Burtaniya.
Masu sauraro, a nan kuma za mu da sa'aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi zuwa wasu ƙasashe, abinda wasu ke gani sun yi yawa. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniya Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin Yau da Gobe.